This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta cocin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Da ba masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sahabo Imam Aliyu muka sake shigowa da jan ragamar shirin na wannan hantsi. Rundunar mayakan sama a Najeriya tana himmatuwa wajen inganta harkokin tsaro a Shiya Arewa maso gabashin Najeriya. Muna da rahoto bayan labarai. Jumai Ali za ta shigo da shirin rigakafi, sai kuma sharhin jaridun kasar Ghana, kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Farmakin da rundunar taron dangin da Amurka ke wa jagoranci a yaƙi da ake da ƙungiyar ISIS a ƙasashen Iraki da Siriya sun kashe mayakan sa kai 2,500 a cikin watan Disamban da ya gabata ta bakin wani kakakin sojin Amurka. Colonel Steve Warren ya gaya manema labarai cewa tun lokacin da rundunar ta fara kai hare-hare da jiragen yaƙi a cikin watan Agusta na shekara ta 2014, ƙungiyar ISIS ta rasa ƙasa mai faɗin kilomita 20,000 wadda take ƙarƙashinta ikonta. Ya ce rabon ISIS da ta kama ƙarin ƙasa tun cikin watan Mayun bara. Ya ce farmakin da jiragen yaƙin suke kaiwa babu ƙaƙƙautawa sun kassara aikin haƙar mai da ISIS take yi daga gangunan mai 45,000 kowace rana zuwa ganguna 34,000. A makon jiya ne sojojin Iraki waɗanda suka samu tallafin jiragen yaƙi daga rundunar taron dangin da kuma ƙabilu 'yan sunni a yankin sun kori ISIS daga Ramadi, helkwatar lardin Anbar.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana aiki domin tsara wani sabon takunkumi da za a sakawa ƙungiyar tarayyar Afirka bayan da ta gudanar da wani sabon gwajin makamin bom ƙungiyar wato Koriya ta Arewa. Bayan da ta gudanar da wani sabon gwajin makamin bom na kare dangi, yayin da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suke bayyana shakku kan ikirarin da hukumomin ƙasar a Pyongyang ke yi cewa sun samu nasarar gwajin makamin bom da aka hada da wani sinadarin hydrogen. Bayan wani zaman gaggawa da kwamitin sulhu ya yi jiya Laraba, ya ce matakin da Koriya ta Arewa a bayyane yake cewa hakan barazana ce ga zaman lafiya a faɗin duniya. Kwamitin ya ƙara da cewa a fili yake gwajin ya saba wa kudurori da kwamitin sulhu ya kafa a baya, waɗanda aka tsara da zummar hana shugaban ƙasar Kim Jong-un ƙera makaman nukiliya. A birnin Washington, fadar White House ta shugaban Amurka ta soki Koriya ta Arewa da kakkausar lafazi, ta ƙara da cewa nazarin farko da ta yi ya ƙareta ikirarin da Koriya ta Arewan ta yi cewa tana da fasaha ƙera makamin bom da aka hada da sinadarin hydrogen, wanda idan har hakan ya tabbata babban ci gaba ne ga ƙasar ta fuskar ilimin fasahar makamai, wacce take zaman kusan saniyar ware a duk faɗin duniya.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da sanarwar tura fursunoni 2 daga Guantanamo da ke Cuba zuwa ƙasar Ghana. Ma'aikatar ta ce ta yanke shawarar tura mutanen da ake zargi da ta'addanci ne saboda dalilai da dama bayan da ta yi nazarin zargi da ake musu ciki har da batun tsaro. Ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta ambaci mutanen 2 a zaman 'yan asalin ƙasar Yamal, ta ƙara da cewa an wanke su daga duk wani zargin kan ta'addanci. Ghana ta ce a matsayinta na wakili a hukumomin ƙasa da ƙasa, ƙasar tana da haƙƙi ta taimaka a lamari da ta kira warware matsalolin ƙasa da ƙasa da ya hada har da sake tsunar da 'yan gudun hijira daga ƙasar Siriya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce har yanzu akwai fursunoni 105 a Guantanamo. Shugaba Barack Obama ya ɗauki batun rufe fursunar Guantanamo a zaman lamari da ke da muhimmanci a ajendar sa kamin ya sauka, amma yana fuskantar tarjiya daga 'yan majalisar dokokin Amurka saboda idan suka amince da rufe fursunar, to sauran fursunonin za a turo su ne gidajen yari da ke nan Amurka.
Kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dalibai daban-daban jiya Laraba suka sa kasuwannin sai da hannayen jari a faɗin duniya suka nosa saboda fargaban koma bayan da ake gani a tattalin arzikin China da faɗuwar farashin ɗanyen mai. da kuma ikirarin da Koriya ta Arewa ta yi cewa ta samu nasarar gwajin bomb da aka kera da sinadarin da ake kira hydrogen. A birnin New York, galiban kasuwannin sayar da hannayen jari na Amurka duk sun nosa da fiye da kashi daya. Tun farko manyan kasuwanni a Turai da Japan da Hong Kong duk sun fadi da kusan kashi daya. Amma kasuwar Shanghai wacce ke fuskanta mummunar faduwa makon jiya ta cira da kashi 2.3. Babban bankin China ya razana masu zuba jari bayan da ya karya darajar kudin kasar da ake kira yuan zuwa minzani mafi karanci cikin shekaru 5. Masu fashin baki sun ce wannan mataki ya nuna cewa hukumomin da ke Beijing sun damu kan koma bayan tattalin arzikin kasar da kuma faduwar farashi a kasuwannin sayar da hannayen jari. Duk da haka, kwararru a fannin bankin duniya suna harsashen za a samu ci gaban tattalin arzikin duniya cikin wannan shekara, musamman ma a manyan kasashe masu arziki.
A kasar Uganda, rundunar 'yan sandan kasar ta bakin kakakinta ya ce suna azalaifin tarzomar siyasa da ta barke a kan madugun 'yan hamayya Kizzie Besigye da magoya bayan sa kan lamarin da ya auku a lokacin yakin neman zaɓe jiya Laraba. Dan sanda daya da wasu mutane biyu sun jikkata a fitinar da ta auku a gundumar Bukuwo da ke gabashin kasar, sai dai raunuka da suka ji ba masu tsanani ba ne. Kamar yadda hukumomin kasar suka ce, fitinar ta samo asali ne bayan da shugaban 'yan hamayyar da magoya bayansa suka kutsa ta cikin shingen da 'yan sanda suka girka domin su ziyarci sansanin 'yan gudun hijira a wani wuri da ake kira Tatriet. Duk da gargaɗin da haka aka yi musu kada su yaka, 'yan sandan sun yi amfani da barkonun tsohuwa da albarusai na roba domin tarwatsa magoya bayan madugun 'yan hamayyar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, babban hafsan rundunar mayakan sama a Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya kai ziyarar gani da ido a Bauchi a yunkurin da rundunar ke yi na inganta harkokin tsaro a shiya arewa maso gabashin kasar. Wakilin mu Abdul Wahab Muhammad na da ci gaban rahoton.
Air Marshal Sadiq Abubakar, wanda yana tare da wasu hafsocin sojin sama, ya bayyana gamsuwarsa da abubuwan da ya gani jim kadan bayan ya dawo daga ganewa idandunansa abubuwan da yake gudana.
Wannan bariki yana da muhimmanci kwarai da gaske in aka kwatanta shi da matsalolin da muke samu game da yin wannan yaki da muke gabashin arewa maso gabas na Najeriya. Wannan sansani da zamu buɗe a Bauchi zai taimaka mana kwarai, maimakon inda muke tashi yanzu zamu iya tashi daga Bauchi, zai zama mana kuma sauki mu iya gudanar da waɗannan abubuwa da muka sa gaba insha Allah. Mun riga da mun yi appointing commander anan kuma da sauran ofisoshi da sojoji da za su shigo Bauchi, kuma mai girma gwamnan Bauchi ya bamu wasu gidaje wanda mu yanzu mun gyara gidajen nan saboda ofisoshi da sauran sojojin musu zamanto sun zo sun fara aiki tun kafin ma kare gini. Muna fatan cewa by the time muka kare wannan gini za mu samu su jirage musu dawo nan, kuma za mu samu asibiti wanda muna tsammanin zai taimaka ba ma sojojin mu kawai ba, wadma irin kauyukan da ke kusa da wuraren mutane za su samu amfani da shi.
To ana batun yaki na karewa, sai gashi ana ginin wani sabon sansani. Wannan na nuni kenan ba kare yaki ba kenan.
A'a, wannan gini baya da alaka da wani yaki da muke. Daman wannan yana daga cikin plan namu da muka saka cewa lalle za mu gina. Kuma ina tsammanin ba wani maganan yaki ya kusan kare. Ya kare ma, because abinda yake samu yanzu ba kamar yadda muke fuskanta da ba. Da za ka samu motoci masu yawan gaske wanda suke bi kauyuka, motoci kaga Hilux 15 wanda suke bin kauyuka suna yin yanka mutane. Amma yanzu haka baya faruwa. So wannan ya nuna mana cewa mun yi kokari gwargwadon yaka, mu tabbatar da cewa mun rage karfin waɗannan mutane, mun kare kuma dukiyoyi da rayukan mutane.
Shi ma gwamnan Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya yi bayanin irin kokarin gwamnati kan wannan aiki da kuma irin alfanun da jihar Bauchi za ta samu a sanadiyar samar da sansanin mayakan sojin sama.
An fara maganan kafa wannan sansani tun kafin mu karɓi rajaba gwamnati. Mun ba da abubuwan da za su jawo hankalin rundunar sojin sama ɗin su kawo wannan sansani a nan. Musamman tun farko sun nemi mu ba su wani matsuguni na wucin gadi, wanda akwai wani damfariran gini a haititins adi zungur a cikin jihar yanar a Bauchi. mun dau wannan gini mun basu aran sa mun yi iyakacin namu mun basu wannan fili kuna mu zamu sa ido da fatan cewa cikin dan lokaci kalilan za a kammala wannan gine-gine wannan sansani da za a kafa za su gina makaranta wanda makarantar nan ba wai kawai yayan su ne kawai za su yi amfani da ita ba sun ga min har zuwa secondary school za su gina secondary school ta musamman ta mata wanda dukkan dan wannan jiha yana da daman ya nemi ya shiga wannan makaranta din bayan haka za su gina dan fariran asibiti wanda wannan asibiti din babban asibiti ne saboda zai kula da dukkan sansanin su da suke da su a wannan shiya ta mu ta arewa maso gabacin Najeriya
Abdulhamid Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya
ina kamuna aikin soja haji dan kwairo ina koran aikin soja haji
dan to madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan
duniya ta yi yo arziki yayi sun da mun barba yayi cikin ra
arziki hankuri ke matakin shi do
wanda ni bashi ba ka tani kada yin hankuri bai rana ba ka fara shi
shidan tan shaman
yamma zai da mu da cikin
sannu mai yamma
zai da mu da cikin duniya ta yi ko arziki yayi sannu mun da zai cikin
sanyi da rana da iska da sauran su mai
yamma zai da mu ya gurbi dai
yayi sanyi da rana da iska da sauran su
mai yamma zai da mu ya gurbi dai sannu mai yamma zai da
da mun kalbi yancin mu hannun mu yaran zama ya rage daga wajen mu
dan mai biyayya da kawo ga nunan mu da mai koyi da mulkin kasan
baba a gashin nan
ya tari ko arziki yayi tun da mun kalbi yancin cikin ka
idan mun injin na yin bal da zinari
da mai koyi da mulkin kasan
gidaje na duci
hawa goma da mun yi koyi da mulkin
kasan Paris
duniya ta yi kawai cikin yayi tun da mun bar da yanci cikin
ba idan mun yi kayan fada ga su mun shirya
mun yi koyi da mulkin kasan Jamus duniya ta yi kawai cikin yayi tun da mun bar da yanci cikin ba
in ko shari'an mu ba za a san
sai an bile yin mutum an gaya ce shi da mun yi koyi da mulkin gida ran duniya ta yi kyau arziki yayi tun da mun
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 2:13 na asuba ga Jumai Ali da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa ƴaƴansu alluran rigakafin cututtuka a ci gaba da tuna baya a wannan fili yau zamu gabatar da wani shiri da muka gabatar a watan Fabrairun shekara ta 2015
ganin irin gagarumin nasarar da aka samu wajen tsayar da yaduwar cutar shan inna na tsawon fiye da kimanin shekaru 2 a jihohin arewacin Najeriya in banda jihohin Kano da Yobe hukumar lafiya matakin farko a jihar Kaduna ta sanar da wasu ƙarin matakai da za a fara aiwatarwa domin kawar da cutar kwata-kwata a cikin wannan shekara da kuma samun aiwatar da sabon rigakafin cutar sarƙe numfashi wato pneumonia da za a yi wa yara yan ƙasa da shekaru 5 kamar yanda Malam Hamza Ibrahim Ikara jami'a in wayar da kan jama'a na hukumar lafiya matakin farko a jihar Kaduna yi shaida mani
muna ma Allah subhanahu wataala godiya domin irin nasarar da muka samu musamman akan harkokin kiwon lafiya a wannan jihar tamu ba don koyi ba saboda gudunmuwa da muke samu tun daga bangaren gwamnati zuwa bangaren iyayen mu iyayen kasa malamai, kungiyoyin matasa, kungiyoyin mata, domin harkokin kiwon lafiya ba na kungiya bane ko na wani mutum daya, a abubuwa ne da suka kammala kowa da kowa sai ya shigo ciki. To in ba ka shafe ka ba, to ila shafe wannan ka. Shi yasa kullum muke cin ma jama'a harkokin kiwon lafiya na kowa da kowa ne, kowa ya shigo a dama da shi don mu gudu tare, mu tsira tare. To kamar yadda ka sani, a wannan jaha tamu ta Kaduna mun samu gagarumin nasara domin mun haura shekara biyu kenan babu wani yaro kwaya daya da ya kama da wannan mugun cuta ta shan inna. Wannan ba karamin nasara bane in an kwatanta da irin halin da muka shiga a shekara biyu da suka shige. To wannan nasara ba mu ma a nan jihar Kaduna muka waiwaya baya a kasar ma gaba daya an samu cigaba kwarai da gaske. Domin a shekara ta 2013 muna da yara guda 51 da suka kamu da wannan cutar. Kaga a shekara ta 2014 yara 6 ne kawai, guda 5 daga jihar Kano, 1 daga jihar Yobe. Mu kuma kamar yadda na faɗa a baya, a nan jihar Kaduna babu wani yaro da ya kamu. Waɗannan abubuwa ba su faru ba, nasaran ba su samu ba sai tare da kyakkyawan jagoranci da muka samu ta bangaren gwamnati da kuma shugaban wannan hukuma. To muna godiya kwarai da gaske, sannan muna ƙara kira ga kamar yadda kuka sani a ƙarshen shekara ta 2014 akwai maganin da muka dauko, wato mura mai zafi da ake ce mana pneumonia, wanda yake kusan duk inda ka samu mata guda 10 asibiti sai ka samu akalla yara 3 ko 4 masu fama da wannan cutar. Wani kusan an kasa cututtukan da suke halaka yara kusan kashi 17% suna kashe yara kanana na sakamakon wannan ciwon pneumonia. To Allah da iko sa an samu rigakafin wannan cuta har an fara aiwatar da shi a wannan jiha tamu ta Kaduna. Wannan ba karamin nasara bane domin lokacin da muke tarika da kungiyoyin mata sun ji dadi kwarai da gaske, kuma sun na tallafa mana wajen fadakar da shauran iyaye wajen alfanun wannan rigakafi. Har ila yau gashi Allah ya kawo mu shekara ta 2015, to nan ma gwamnati ba ta kasa guyo ba, domin yanzu abubuwa sun kankama, yanzu haka muna tsakiyar gudanar da rigakafin kawar da cutar shan'inna a wannan jiha. Har ila yau a sati na farko na watan biyu muna sare da in Allah suwa da akwai rigakafin kawar da cutar shan'inna na bangaren allura, wanda muka sai a cikin alluran da ake neyo da kullun namu, za a fara gabatar da shi a jihohi guda 12 da suke wannan kasa har da mu nan jihar tamu ta Kaduna. Wannan kaga ba karamin nasara bane in an kwatanta da harkokin lafiya da suke faruwa a wannan jiha. Saboda haka muna ma Allah godiya, kuma muna ƙara kira ga al'umma su fito ma da kanmu don mu tallafa ma sauran al'umma.
A jihar Bauchi kuwa wani mai dauke da cutar polio ne wanda cutar ta nakasa ya nuna farin cikinsa ganin yadda aka sami nasarar dakatar da yaduwar cutar har na tsawon fiye da kimanin shekaru biyu, kamar yadda Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da wannan rahoton.
Da nake zantawa da wanda cutar ta nakasa shi Sa'at mai jama'a yace tabbas wayar da kai ne ya taimaka.
Eh, to nasaran da ya kawo kawai da shan inna akwai Musbau wanda yake Abuja, yayi irin dan fadakarwa a filet haka da Usman Sheikh Dair Bauchi da dan Mahmud Gumi da Sarkin Musulmi da sauransu sun yi irin dan fadakarwa nan. Mun je mu dan fadakar sai mu dan dauki wannan filet din sidin. Idan da ba ka karba gobe sai ka ga an zo an karba. To akwai gidan da zaka je ka ga no compliance da wajen da ake karba da wajen da ba ka karba. To gidan dama aka rubuta mana sunan mai gidan da sauransa, mu je mu samu dama da zamu kira shi mu zauna da shi. Mu je me yasa bai karba, ba fada, ba sauransu, ba neman masifa. Mu je mu kuma mu ba shi shawari mu ga cewa ga yana hanyar da ya kamata kamar yadda mu aka training din mu.
To daga karshe ya kake jin dangane da rashin bullar ita wannan cuta?
Eh, to gaskiya sai dan alhamdulillah, saboda duk wani abin da zaka yi a duniya dama an rubuce ciya ce, Allah ya riga da ya rubuta yanda zaka zo kuma da yanda zaka koma. Wannan cuta dama ta riga ta same ka, za a sha wahala a kanka. To amma da mu a gama shan wahala a kanka, asibiti ba ta maganin cutan, gargajiya ba ta maganin cutan, indiya ta riga ta kama ka. To amma kafin ta kama ka ne dama ake neman rigakafin ta, aka ce rigakafi ya magani. Amma ta riga ta kama kan sai ta Allah. To kuma bayan ta riga ta rabu da kai, ba za ka dinga jin komai daga jikinka ba. Dan zaki ga wani ta taba shi ne ta hannu, wani zaki ga ta taba shi ne ta kafa, wani zaki ga gefen shi da yake take sha, wani zaki ga abun tana affecting min har memory sa, kokolwan sa. To kin ga yanayin da komai yanda take tafiya na abubuwan kenan.
Sa'at mai jama'a kenan, daya daga cikin waɗanda na kasar cutar shan inna ta shafa. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Haka kuma a watan na Fabrairun shekara ta 2015 mun gabatar da rahoto akan irin ci gaban da aka samu a jihar Niger, kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya aiko da rahoto.
Babban jami'in yaki da cutar polio a jihar Niger, Dr. Yabagi Aliyu, ya ce a halin yanzu ma sun dauki mataki na ganin ba a samu wannan cuta ba.
Za mu ci gaba da yin ayyuka da zai kamata da ba za mu samu polio ba. To na farko dai a kudama National Primary Health Care Development Agency sun riga sun ba mu kalanda na ranakun da za a yi immunization days. Akwai za mu yi, ya kamata a ce yau ma muna cikin yi, amma saboda wasu matsaloli mun shifting rather mun dage zuwa ranar Asabar mai zuwa. To matsaloli dai ba zai yi maka abin nan ga maka ba yanzu dai, amma dai matsaloli ne wanda dai mun ne muka sani da kanmu dai. Insha Allah Asabar mai zuwa dai za mu yi namu, amma wasu jihohi sun yi riga suna cikin yi ma yanzu. Da kuma banda na January din nan akwai na wanda za a yi a March, akwai na April, akwai na June, akwai na July. To duk muka gama wannan lokaci ne kuma ERC, akwai wani expert review committee za su sauke zama kuma su tsara su ga mana ranakun da za a sake yi.
A yanzu haka dai Dr. Abagi Aliyu ya ce akwai kananan hukumomi guda hudu da suke da hadarin samun wannan cuta.
To akwai dai kananan hukumomi wanda muka sa ido dai kada zuwa samu barazanan samun abun nan. Muna sa musu ido saboda akwai da muke samu musan AGS su zama high risk ko ba high risk ba. So akwai abubuwa da muke dubawa. Muka duba wadannan samu tabbata samu samu kanana hukumomi wanda yake high risk. So bayan duba wadannan saboda haka ba ma waiwai zama muna gani ko za a samu bullon polio ba na wurin, amma dai muna sa musu ido.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Ƙarshen shirin kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu muke sake gayyata ku domin jin wani sabon shirin. A huta lafiya.
Gaida Jummai Ali da tawagarta. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Ghana a wannan mako.
Don fara shirin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta yi kanun labarai mai cewar Ghana za ta ba wasu 'yan gudun hijira daga ƙasar Syria da Yemen da kuma Rwanda matsuguni a nan ƙasar Ghana. Jaridar ta ci gaba da cewa a wata sanarwa da ministan harkokin waje Miss Hannah Tete ta sanya ma hannu a jiya Laraba a ranar 31 ga watan Disambar shekarar 2015 ne, gwamnatin Ghana ta amince da bukata da kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ƙasar Rwanda ta buƙaci ta ba wasu mutane guda biyu da aka musu shari'a kuma aka sallame su matsuguni daga kasar Ghana. Kazalika gwamnati ta amince da bukatar da gwamnatin kasar Amurka ta mata na ta ba wasu mutane biyu daga kasar Yemen wuri su zauna a nan kasar Ghana bayan an musu shari'a an gano cewa ba su da laifi na ta'addanci da aka musu shari'a akai. Har yau dai a jaridar Daily Graphic, jaridar ta yi wani kanun labarai mai cewar babban kotun birnin Tamale ta yanke hukuncin kisa ga wasu mutane biyu ta hanyar rataya. Jaridar ta ci gaba da cewa wani manomi dan shekaru 35 a wani ƙauyen Lulu dake kusa da Salga a jihar Arewacin Ghana an yanke mai hukuncin kisa ta hanyar rataya. Babban kotun ne ta yanke mai wannan hukunci ne a dalilin laifin kisa da aka same shi da shi na kashe matan mahaifinsa akan tuhuma da yake mata cewa ita ce ke maita tana hana mai ci gaba a cikin rayuwarsa. Jaridar Daily Graphic ta ce rukunin masu sauraron karan baki ɗayansu ne suka amince da wannan hukunci a gargashin mai shari'a alkali Justice Jerome Noble Nkrumah. Jaridar ta ce a wata sabuwa kuma babban kotun na birnin Tamale gargashin jagorancin Jerome Noble Nkrumah ya kuma zartar da hukuncin kisa akan wani da ake kira Audu Bajiya. Jaridar ta ce an samu Audu Bajiya da laifin kashe wani da ake kira Jinjang Tanko Kobna a bara a garin nan Gwanduri dake arewacin Ghana. Idan muka leka jaridar Ganyen Times za mu ga ta kano labarai mai cewar wani mamba na jam'iyyar NDC mai mulki ya yi Allah wajen da kara da wasu mambobin jam'iyyar NDC suka kai wa tsohon shugaba Rawlings. Jaridar Ganyen Times ta cigaba da cewa wani kusan jam'iyyar NDC da ake kiran shi Samuel Constant Kwaku ya kwatanta kara da wasu mambobin jam'iyyar su suka kai wa tsohon shugaba Rawlings cewa yayi wa diyarsa da ake kiranta Dr. Zenato Rawlings gargadi ta sauka daga matsayin mai takarar jam'iyyar a mazabar Osuklote daga birnin Accra. Wannan ƙara ba shi da asali kuma bai dace ma ai ba saboda Dr. Zenato ba an bata wannan matsayi bane, ta shiga takara ne inda mutane 4,000 suka zabo ta ta wakilce su a kujerar mazabar Osuklote. Sai kuma jaridar Daily Guide wacce ita kuma ta rawaito kira da babban jam'iyyar Hamayya ta NPP ta yi zuwa ga gwamnati cewa karin kuɗin man fetur da aka yi ta kashi 27 wannan abu dai bai dace ba, ya kamata gwamnati ta sake duban wannan al'amarin. Jaridar Daily Guide ta ce a cewar babban jam'iyyar Hamayya ta kasar Ghana a daidai wannan lokaci kamata yayi a ce kuɗin man fetur ya je ƙasa amma ba ya haura sama ba. Jaridar ta ce a wata sanarwa da babban jam'iyyar Hamayya ta NPP ta aikawa gwamnatin jam'iyyar NDC, daraktan sadarwa na babban jam'iyyar Hamayya ta NPP PP Nana Akumiya ya ce a daidai wannan lokaci ya kamata a saya goren man fetur sili 9 amma ba sili 16 ba da ake saya a yanzu ba.
To a gaishe ka sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Ai magana Alhaji Lawal Bakar Bodinga daga Sokoton Najeriya. Zan bayyana ra'ayina dangane da shigowar shugaban bankin duniya wato Christine Lagarde ziyarar da ta kawo a Najeriya, Ghana da ta kai da mai girma shugaban ƙasa Jama Muhammadu Buhari. Ina mai roƙon Allah ya sa wannan shigowa ta zama alkhairi, wannan tattaunawa ta zama alkhairi kuma ta ƙare cikin alkhairi ta wuce cikin alkhairi. Muna fatan ta wuce gaban mana matsala horhotuwa da tattalin arzikinmu da kuma da ta horma tattalin arzikinmu na ƙasarmu Najeriya ya zamanta cewa mun samu walwala da sake da kuma samun sauki ga shigowar shugaban bankin IMF wato Christine Lagarde.
Assalamu alaikum VOA. Alhaji Muhammadu Rita Dirin Daji mai shagon gwadan kawo Dirin Daji. Ina kira ga Shugaba Muhammadu Buhari da yawa Allah ya dakata da batun dokokin nan na IMF, saboda hakikanin gaskiya ba alheri ba ne domin mun gani a lokacin babangida ya dauko shi ne sanadin lalacewar kuɗinmu a Najeriya. To ya dauko shi a lokacin yana dala naira, amma yanzu ga dala ta kama mana wajen 270 zuwa 80, kaga wannan ba cigaba ba ne. Wannan sanadi shi ne karin lalacewar kuɗinmu. Don haka muke kira gare shi da ya dakatar da wannan, domin gaskiya wa'annan kalaman mutane mutum ba wai mutane da ke fatan alheri ga irin kasashen ruwa. Don haka sai sun ginje wani shirida da su zai amfane su da kuma lalata wannan kasa da ta ce ba shi a gare su. Don haka muna kira gare shi da hakura ya mai da al'amuranmu ga Ubangiji da ita Allah zai kawo mana maslaha insha Allah.
Farmakin da rundunar taron dangin da Amurka take wa jagoranci a yaƙi da suke da ƙungiyar ISIS a ƙasashen Iraki da Siriya sun kashe mayakan sakai 2,500 cikin watan Disamban da ya gabata ta bakin wani kakakin sojin Amurka. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana aiki domin tsara wani sabon takunkumi da za a aza a Koriya ta Arewa bayan ta gudanar da wani sabon gwajin makamin ƙare dangi, yayin da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suke bayyana shakku kan ikirarin da hukumomin ƙasar suka yi Pyongyang.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma zuwa la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Ku ji sababbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da haɗa shiri da Bada Umarni da injiniya mu tayar Malama Zainab Alhairi, ke muku fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.